مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقا لكينا تكينغلون بوتي أجهر بوتي أولا يمتي نرانر الحميس يومنا الشيدة قوات رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم أدو الليلة لليهدو لأربعين الشيدة wanda kuma yake daidai da 6 ga watan 3 miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun wanda a yau zamu ci gaba da tafsirin aya ta 76 zuwa inda Allah subhanahu wata'ala ya sari mana kafin mu shiga tafsiri za mu yi amfani da wannan kafa domin mu yi miƙa ta'ziyar mu ga al'ummar musulmi ta Najeriya gaba daya da ma al'ummar musulmi masu magana da harshen Hausa da suka sha bajin karatuttukan malamai a faɗin duniya bisa rasuwar ɗaya daga cikin manyan malaman mu na wannan ƙasa waɗanda suka bada gudunmawa mai tsoka wajen karantar da al'umma da kuma sanar da su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa a yau shine Sheikh Said Alhassan Jingir a mataimakin shugaban majalisar malamai ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce take da headquarter a garin Jos ana bawon Allah yana ɗaya daga cikin malamai na wannan kungiya tun lokacin da aka kafa ta har zuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bada gudunmawa wajen karantar da al'umma da yi musu wa'azi da dawo da al'umma zuwa gabin tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da faɗakarwa da jan hankali da tsoratarwa akan abin da ya shafi bid'a rayuwarsa gaba daya a sanin mu ya karar da ita ne a wannan tafarki muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya karɓi bakuncin sa kyawawan ayyukansa da yaje da su ubangiji subhanahu wata'ala ya karba daga gare shi ya sa masa su a cikin mizanin kyawawan ayyukansa abinda yake kuma na kuskure Allah ya yafe masa ya gafarta masa abinda ya bari a bayansa kuma Allah ya alkinta masa su ya'ya da jikoki da almajirai da masoya da aminai Allah subhanahu wata'ala ya ba su ladan hakuri da juriya akwai wani daga cikin ɗan uwanmu mai kokari kwarai da gaske duk shekara yakan ɗauki nauyin sa karatu ana cewa da shi danejin jama'a ne na samu labarin cewa an yi kidnapping ɗin wasu ko daga cikin 'ya'yansa ne da aka nemi dukiyarsa mai yawa ya shiga cikin wani yanayi mawuyaci kwarai da gaske muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar masa da mafi alkhairin abin da ya rasa kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsare masa gabansa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan jarraba ta zamo kafara ce gare shi Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye dukkan al'ummar musulmi a ko'ina suke daga sharrin masu sharri Allah ya kawo mana sauki a wannan ƙasa tamu ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana abin da ya fi ƙarfin mu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون
الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون كما حقيقة من كما سد عذابا فما استكانوا لربهم أما بسميك وياك أبنجد صباح وما يتضرعون وما باسا قسقن تدكي الله سبحانه وتعالى ينا لا برتامنا taurin kai da dogewa ta kafirai bayan ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su da azaba iri-iri amma wannan azabar da ya jarrabe su da ita maimakon ta sa su sadu da su miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala su kaskantar da kai gare shi sai zanto kamar ma an ƙara musu wani girman kai ne da jiji da kai da tibirewa da kangarewa Allah ya kama su da azabar yunwa da fari ba dan ko ba dan wannan ya zama musu wa'azi ya sa su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yana jarrabar bawarsa da abin da ya ga dama na jarraba ba dan ko bai ba dan ya dawo da tunaninsa zuwa gare shi ya sa masa tunanin ubangiji subhanahu wa ta'ala da kaskantar da kai gare shi wannan jarrabar sai ta zama masa ni'ima domin za ta ƙara sadar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala to amma waɗanda zukatansu suka zama a rufe suke da kafirci Allah ya rufe zukatan ruhu wannan irin jarraba ba ta yi musu amfani Allah ya ce ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وبنجد يكتوا وما أرسلنا في قرية من نبي ما ولا النبي النبوك تبع إيكا وزوى قوتاء القرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء فأشي من كام متعلونا القرية da tsananin talauci da yugwa wadh-dharra'i da cututtuka la'allahum yadh-dharra'un wa la'alla saqasqantar da kai ga Allah thumma badalna makana sayyi'ati al-hasana sannan muka mayar muka musanya mahallin cutuwar da kikkia da wato da yalwa matsuwar da suke ciki ubangiji ya canza musu ita da yalwa hatta afaw har suka yawaita وقالوا سيسك لك شيء وقد مس آباءنا الضراء والسراء أي إيا يمو شوتوا ديلوا تاسا ميسو فأخذناهم بكتة سيبك كامسو بعض توبة أماني وهم لا يشعرون الحال السوبة سسنحك ذات فارد السوبة سمناك أبنجي سبحانه وتعالى يكن جرب باونسا يبتلي عبده ليسمع شكواه dan ya ji kokensa wa tadarruhu wa ibadahu wa du'a'ahu dan ya ji koken bawa da kaskantar da kai da yake zai yi ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma addu'ar da zai yi yana roƙon Allah kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tana nuna kai ta kururuwa ba kana taraki ba shi ne kaskantar da kai ga Allah ba ba shi ne miƙa wuya ga Allah ba ba shi ne komawa ga Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa waɗannan da ya kama su da wannan azabar ai a baya can ya gaya mana cewa lokacin da ya kama su da azaba idahum yaj'arun sai ga su suna kururuwa ashe wannan kururuwar ba ita ce komawa ga Allah ba dan da ita ce komawa ga Allah ba zai ce wama yatazarra'un ba sa kaskantar da kai ga Allah ba wasakalu li rabbihim wama yatazarra'un saboda haka dan kai ta kokawa kana kururuwa kana wayyo ba shine ka koma ga Allah ba komawa ga Allah shine ka nuna kaskantar da kai gaban Ubangiji subhanahu wataala ka nuna buƙatar ka zuwa gare shi ka yarda cewa babu wanda zai iya yi maka ban bashi ba babu wanda zai iya yaye maka damuwar ka sai Allah babu wanda zai iya fitar da kai daga matsatsi sai Allah amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksibu as-su'a ilahu ba Allah akwai wanda yake ansa ba wanda ya shiga matsatsi ya shiga damuwa ya shiga takuruwa ba Allah ba babu shi ka ji cewa babu wanda zai maka wannan sai Allah subhanahu wata'ala kada ka ce zaka dake Allah ba a dake masa ka ce Allah ya jarrabe ka bari in dake a'a Allah ya fi karfin bawan sai ce ya dake abinda yake bukata shine ka kaskantar da kai ka bi kauya gare shi ka nuna tsananin bukatuwarka zuwa gare shi يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كجي ودن أنا نبقى توازوها قريشي كجي تي واكي با قوة بني با قوة بني با كده ونكرفي با كده وتدبار تاكا إذا بعد تيمكم الله سبحانه وتعالى با الله با يسم با ودن ذي لك كي قوة كنسا قلوم بتاني يمن تانيشي Allah baya san bawan da zai jarrabe shi da jarraba amma ya rika kai kukan sa wajen mutane maimakon ya kai kukan sa zuwa wurin Allah amma Allah yana san bawan da idan ya jarrabe shi zai koka wajen sa qalu atashku ilayhi ma laysa yakhfa alayhi fa qultu rabbi yarda zulal abidi ladayhi suna cewa zaka koka masa abin da ya riga ya sani halinka da kake ciki ai ya sani menene na koka masa shine yace da su rabbi ya yarda zullal abid ladai ubangiji na yana yarda da kaskantar da kan da kaskantar da kai da bayin sa zasu yi gare shi saboda haka bawa ana san zuciyarsa ta zanto ko yaushe tana yana mai mika ta zuwa ga Allah subhanahu wataala yana kaskantar da kai da tawadu gaban ubangiji subhanahu wataala da nuna tsananin bukatuwarsa zuwa gare shi a lokacin da yake cikin yalwa ya gode wa Allah a lokacin da ya shiga tsanani kuma ya nuna ubudiyarsa ga Allah subhanahu wataala cewa shi ba kowan kowa bane shi ba wan Allah ne yana neman ubangiji subhanahu wataala yayi masa damuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita sallar istisqai yakan fita mutawadi'an mutakhashi'an mutamaskinan annabi yana fita sallar neman ruwa yana mai tawalu ga Allah subhanahu wataala yana mai khushu'i gare shi yana mai kaskantar da kansa da miƙauya ga Allah sannan Allah ce hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid idza hum fihi mublisun har dai yayin da muka bude musu wata kofa mai tsananin azaba mai matsananciyar azaba idahu fihi mublisuna sai ga su a cikin sa suna masu ɗeba kauna daga kowane irin alheri wato ubangiji subhanahu wataala yace haka za su ci gaba da dogewa akan girman kai da kimbiyar Allah subhanahu wataala da kimbi kauya har sai lokacin da ubangiji ya bude musu kofa ta mai matsananciyar azaba to a lokacin da za su zo suna nadama akan abinda suka aikata na kafirci da garyata annabi sallallahu alaihi wasallama nadamar da ba za ta amfane su ba suna masu ɗeba kauna daga samun rahmar ubangiji subhanahu wataala da kowane alkhairi malamai sun yi saɓani wajen fassarar wannan gaba hatta idza fatahna alaihim babu za azabin shadid cewa wace kofa ce ubangiji yake cewa mai matsalanciyar azaba wasu sun ce ana nufin kisa da zai same su a yakin badar wanda aka kashe manyan qurayshawa irin su abu jahal aka kashe su a yakin badar wasu suka ce wanda ita ce azabar da Allah yake nufi anan hatta idza fatahna alaihim babu za azabin shadid wasu kuma suka ce a ana nufin yunwa da talauci da zai dabaibaye su su rasa abin da za su ci har ta kai su ga cin fatu da aka riga aka jebe suna jika su suna ci wanda ita ce maganar mujahid kuma ita ce maganar da imam al-mufassiri ibn jarir al-tabari ya rinjayar saboda lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar wato ita yungwar ta riga ta same su tun kafin yakin badar bayan yakin badar a yakin badar aka kashe manyan su ita kuma wannan yungwa da wannan azabar ta faru da su ne bayan an yakin badar saboda kaga wani abu ne da zai zo gaba ba wani abu da ya riga ya wuce ba fatahna alaihim baban za azabin shadid ana nan za a bude masa wata kofar yugwa tun da an riga an yi yakin badar din an gama Allah ce idahum fihi mublisun sai ga su suna masu ɗeba kauna daga kowane irin alheri wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan ana nufin azabar ranar gobe kiyama ce azabar ranar gobe kiyama ake nufi ubangiji lokacin da zai bujiro musu da azaba su gan su ga azabar nan gadangadan a gaban su a lokacin kuma kowace irin nadama ba za ta yi musu amfani ba domin sun karyata ayoyin Allah sun karyata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda haka gargadi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake musu kan su guji bari har lokacin da wannan azaba mai tsanani za ta same su idan ta zo babu wanda zai iya kare su daga wannan azaba azabar duniya a nan watakila ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya ɗauke musu ita ya dawo musu da walwalarsu su ci gaba da jin daɗi amma azabar lahira idan ta zo to babu wanda zai iya ɗauke ta wala yuraddu ba'suhu an alqawmil mujrimin Allah ce ba a iya ture azabarsa daga mutanen da suke masu laifi sannan Allah ce wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun wa huwa alladhi shine Allah wannan ansha'a lakumus sam'a wa dahalta muku ji wal absara da gannai wal af'idata da zukata qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai kuke godewa wa huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun shi ne wanda ya halicce ku ya yada ku a bayan kasa kuma zuwa gare shi ake tattara ku ko zuwa gare shi za a tattara ku wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu shi ne wanda yake rayawa kuma yake kashewa wala ikhtilafu al-layli wan nahar sassabawar dare da yini da sade afala ta'qilun ashe ba za ku hankalta ba anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da dawowa wajen yi musu bayanin hujjoji karfafa waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah da kadaitakarsa da cancantar abauta masa shi kadai a wannan ayoyi da ayoyin da za su zo nan gaba ubangiji subhanahu wata'ala ya zayyana musu karfafan dalilai guda bakwai waɗanda suke nuna ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne ya cancanta abauta masa shi kadai ne yake da cikakkiyar kudura sai ya tashe su bayan mutuwa kuma ya musu hisabi akan abin da suke aikatawa Allah yana da wannan ikon ko da kuwa suna karyata shi Allah subhanahu wata'ala ya kafa musu hujja da ni'imomin da ya basu ni'imomin da ya musu masu yawa wadanda ya kamata su gode masa akan wannan ta hanyar kadaita shi da bauta ta hanyar bin umarninsa da yi masa da'a da bin umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yi masa da'a dalili na farko shine halittar waɗannan gabobi da Allah ya yi wa mutum السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة شيني الله وند يهل التامك جي دغني دكما زكاتا واتو شيني شي كدي وند يمكو وند يسامر مكو دجي وند كوكي جن سوتي دشي سوتي تكا دشي يسامر مكو دكما دغني ku ji abin da zai amfane ku a addinin ku da duniyar ku haka nan ku ga abin da zai amfane ku a maslaha ku ta duniya da ta lahira ya saban muku da zukata wadanda su kuke hankaltar abubuwa kuke gane abubuwa da wadannan hankula da Allah subhanahu wataala ya ba ku kuka sha banban da dabbobi wadanda Allah bai ba su irin wannan guzurin hankalin ba da a ce Allah subhanahu wataala yayi ku ba ku ji ba ku gani ba ku da hankali kuka zamo kurabe makafi bebaye marasa hankali to babu shakka da rayuwar ta ku ba za ta yi kyau ba rayuwa ta tabarbare a ce ga mutum baya ji baya gani baya da hankali saboda haka babu wani abu da za ku iya samu na jin dadin rayuwa idan da zai karbe wadannan da'imomi banye-banye da yimuku saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sabar muku abinda za ku rika riskar dukkan wani abinda za a rika fada za a rika wato furta shi sautin da zinda zai rika fita za ku ji shi da abinda Allah ya ba ku na gabar ji haka nan za ku ga duk abinda za a iya ganin shi da idanuwan ku haka nan kuma za ku iya riskar duk abinda za a iya fada ko kuma za a iya tunanin sa a gane shi wannan ya zama muku hujja da za ku gane gaskiyar abin da ake karantar da ku Allah ya yi muku wanda sai dai ya yanke muku dukkan wani uzuri wasu daga cikin malamai suka ce wannan maganar Allah subhanahu wataala yana yin ta ne ga kafirai wadanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam suke ƙaryata tashin alkiyama anan Allah subhanahu wataala ya mai da su kamar wadanda ba su san wane ne ya halitta musu ji da gani da zukata ba saboda inda a ce sun yarda Allah ne ya musu waɗannan abubuwa da gaske to ai bai kamata kuma su bauta wani ba Allah ba to tunda suka rika bautar wasu abubuwa ba Allah ba waɗanda sun tabbatar da cewa ba su ne suka halitta musu waɗannan gabobi ba to da su da wanda bai yarda ba cewa Allah ne ya masa duk ɗaya ne saboda haka kamar ana gaya musu huwal ladzi ansha ai shi din ne wannan shine Allah wanda ya muku kamar suna cewa ba su san wane ne ya halitta musu ji da gani da zukata ba Allah yake gaya musu a'a shi ne ya yi musu saboda haka an bai da su kamar waɗanda ba su yarda da haka ba saboda ba su yi aiki da abin da aka ba su na waɗannan halittu wato waɗannan gaɓoɓi da Allah ya halitta musu ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce muminai ake nufi da wannan magana muminai Allah yake gaya ma wannan maganar huwal ladzi ansha'a lakum as-sam'a dan ya jawo hankalinsu su yi wa Allah godiya ta hanyar ci gaba da yi masa da'a ci gaba da bauta masa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a duka bayi ake magana da su ba wai kawai da kafirai ake magana ba da dukkan wani mahaluki Allah yake gaya wa cewa ya sani shi ne ya halitta masa ji da gani da zuciya wannan yana nuna cewa duk wanda jinsa da ganinsa da hankalinsa bai amfane shi ba bai yi amfani da jinsa da ganinsa da hankalinsa wajen tunanin abin da yake tabbatar da wahdaniyar Ubangiji ba yake tabbatar da cikar kudurarsa yake tabbatar da cewa shi kadai Allah ya halitta ya cancanta a bauta masa bai yi amfani da waɗannan ba to daidai yake da wanda ya rasa waɗannan gaɓoɓi duka shi yasa a wasu gurare Allah yake cewa summukum al'umum fahum la yarji'un su summun ne wato kurabe ne bebaye ne abinda makafi ne saboda gashi Allah subhanahu wataala ya ba su abinda za su iya amfani da su wajen su gane Ubangiji subhanahu wataala su bauta masa su cancanci shiga aljanna sa amma ba su yi amfani da wannan ba shi yasa a wani wuri Allah ya ce wala qad zara'na li jahannama katiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ce hakika mun halitta wa jahannama aljanu da mutane da yawa. Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha, suna da zukata wato Allah ya ba su hankula amma ba su aiki da hankalin su. Walahum a'yunun la yusiruna biha, suna da idanuwa dara dara amma ba su ganin komai na gaskiya da su. Walahum adhanun, suna da kunnuwa fata fata amma kuma ba su jin komai na gaskiya da su. Allah ce ulaika kal an'ami, wadannan kamar dabbobi suke. Bal hum adhal, sun ma fi dabbobi bata. Ulaika humul ghafilun, wadannan sune gafalallu rabbakannu. Saboda haka duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ji da gani, ya bashi hankali amma jinsa da ganinsa da hankalinsa ba su amfane shi ba, to wannan gara dabba da shi, gara dabba da shi a bacewa da lalacewa da tabarbarewa. Shi yasa Allah ke cewa fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Jinsu da ganinsu da zukatansu ba su amfana musu komai ba, yayin da suka zanto suna jayayya da ayoyin Allah, suna musanta ayoyin Allah. Waɗannan gaɓoɓi guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ɗan adam, da ji da gani da zuciya, wato ita ce mahallin hankali, waɗannan da su ne ɗan adam yake riskar abu na ilimi, yake riskar kowane irin ilimi. Waɗannan su ne gaɓoɓi hawas a jikin ɗan adam waɗanda ta hanyar su yake samun ilimi. Da amfani da waɗannan gaɓoɓi ɗan adam yake shan bamban da sauran dabbobi. Amfani da jinsa da ganinsa da hankalin da Allah ya bashi wajen ya samu ilimi, yake shan bamban da sauran dabbobi da ba sa iya amfani da waɗannan gaɓoɓin nasu wajen su samu ilimi. Akwai gaɓoɓin da akwai abubuwan da ɗan adam da dabba duk sun yi tarayya a cikinsa, ba a faɗe su ba, kamar shaƙa, wata dabbar ma ta fi ka shaƙo abu, kamar ɗanɗano, kamar taɓawa haka a ji, duk suna da wannan. Wannan duk kun yi tarayya, amma abin da ya shafi ji da gani da hankali, wannan ɗan adam ya yi wa dabba fintin kawai a cikinsa, ba su da wannan, wato ba sa iya amfana da waɗannan abubuwa da Allah ya musu. Saboda haka da nan ne ta hanyar waɗannan gaɓoɓi ne ɗan adam yake gane abin da yake so da abin da baya so, yake iya bambance wanda yake kyautata masa da wanda baya kyautata masa da sauransu. Allah ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah shi ya fitar da ku daga cikkunan iyayenku mata, la ta'lamuna shay'an, ba ku san komai ba. Wa ja'ala lakum as-sam'a, amma sai ya sa muku ji, ya sa muku gani, wal absara, ya sa muku gannai, wal af'idata, ya sa muku zukata, la'allakum tashkuruna, don ku gode wa Allah. Haka nan a wani gurin Allah ya ce wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah ya halitta muku ji da gani da zukata kaɗan ne, ƙwarai kuke godewa. Allah ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kada ka bibi abinda baka da ilimi akan sa, lalle da ji da gani da zuciya duka waɗannan ababen tambaya ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'ida, khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Duk waɗannan gaɓoɓi gaɓoɓi ne da ɗan adam yakan yi amfani da su wajen ya riski ilimi. Shi yasa a waccan aya ya ce la ta'lamuna shay'an, an halicce ku ba ku san komai ba, amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya muku gaɓar ji da gani da kuma zuciya wanda ita ce mahallin tunani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci halittunsa don wata manufa, ya halicce su li ghayatin, don wata manufa. Wacce manufa ce ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta? Ita ce mabauta wa Allah, mabauta wa Allah, mu san shi mu bauta masa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci mutun da aljanu ba sai dan su aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu wanda ita ce gayar da ta sa Allah subhanahu wataala ya halittar mu kamar yadda aka sani cewa kowane abu da wanda zai kera shi yasa ya kera shi to akwai dalilin da yasa ya kera shi an tambaye shi zai fada wanda yake mara nan ya san me yasa yayi ta wanda ya fara kera mota ya san me yasa ya kera ta wanda ya kera wayar da muke amfani da ita ya san me yasa ya kera ta ba ta yadda za a yi wanda ya kera wani abu kuma bai san dalilin da yasa ya kera shi ba dole akwai gaya da ta sa ta kera shi kuma shine zai yi bayanin wannan gayar don shi yayi abu shi zai ce ga dalilin da yasa yayi abu kaza in ka ga abu baka taba ganin shi ba zaka tambaya wannan nabe me yake da shi saboda baka san shi ba sai ka tambayi waɗanda suka san shi su ma kuma za su samu bayanin ne daga wanda yayi abu ce nayi wannan abin ne don a rika kaza 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 da shi to haka ubangiji subhanahu wataala da ya halittarsa shi ya san me yasa ya halicce mu to haka shi zai yi bayanin dalilin da yasa halicce mu Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma Ubangiji ya faɗi gaya guda biyu wanda suna tukewa zuwa ga ɗaya na farko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya yi mu don mu bauta masa a can kuma Allah ya ce ya halicci sammai bakwai da ƙasa bakwai sannan wahayi yana saukowa daga tsakankaninsu ko kuma dukkan wani tsari na Ubangiji yana saukowa daga gare shi zuwa ga waɗannan halittu يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ألا يا أيها هلتا دن كسنشي وألا بيئيكو لأكم قومي ولا إتتي غاية وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كما ألا يأتي ويقومي لإلى مسأل ثم هناك مسأل ألا نسيفه في إنسانك مانا وموتا مسأل wanda ita ce gayar da ta sa Allah ya halicce mu to kowane irin abu da bai abu ya kera yakan hado abu da bayanin yadda za a yi abin nan ko za a amfana da abin nan kuma a kiyaye abu kada ya lalace Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da dan adam bayan kasa bai bar shi haka nan ba sai ya hado shi da shiriya bai baya yadda kun binne hudan فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ألا سيحلو لك أدب بشريع شين أيكو لأن باوا دباسو للتتفين سكرا تر دلان أدب تكيد أكيك أيك دون أيكي تقايد أكي سنكي أيكي سيحلو لك أدب سكرا تر دكيد ذاك سن الله yadda kuma zaka bauta masa sanin cewa akwai Allah kadai ba shi zai sa ka iya sanin yadda zaka bauta masa ba zaka iya sanin akwai Allah amma ba lalle ka sani zaka bauta masa ba sanin akwai shi kadai ba shi zai sa ka san ya yake ba sifofinsa yanzu da a ce mutum yana zaune a cikin ɗaki ko wasu suna zaune a cikin ɗaki sai wani ya zo ya buga ƙofa ya buga musu ƙofa lalle jin buga ƙofar nan za su sa su fahimci akwai wani a baya amma ba su yi sanin waye ba don kawai sun san akwai shi sai idan sun gan shi ko ya yi musu bayanin shi ne wane sanin akwai Allah subhanahu wata'ala ba shi ne zai sa ka san sifofinsa ba sai ya sanar da kai sifofinsa saboda haka Allah subhanahu wataala shi yake sanar da mu sifofinsa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. To sanin ka san Allah, ka san sifofinsa, ba shi zai sa ka san me yake so ba, kai ba ma shi zai sa ka san kai da yayi halicce ka ga abinda zaka yi kiyaye maka rayuwarka kar ta lalace ba, shi da yayi ka shi ya san abinda zai tsare maka rayuwarka kar ta lalace. Saboda haka alqur'an abinda littafai da Allah ya saukar wa annabawa, ya kuma turo annabawan da littafan domin su yi bayanin abinda ya turo su, su ne za su sanar da kai ga yadda za ka bauta wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari da dukkan annabawa da waɗanda duk ya ba su littafi, idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna, duk su yi wa mutane bayani abin da yake cikin wannan littafi. Haka annabawa suka yi bayani, ba su ɓoye komai ba. To saboda haka ba za ka sanin yadda za ka bauta wa Allah ba sai ta hanyar saƙon da Allah ya ba wa waɗannan annabawa, su ne za su yi maka bayani ka san saƙonsa. Ta yaya za ka samu ilimin da za ka san Allah? Ta yaya za ka samu ilimin da za ka sanya za ka bauta masa? Nan ma Allah bai barka haka kawai ka je ka ji da kanka ba, ka ji da dabarunka, a'a, sai Allah ya saban maka na'urori a tare da kai waɗanda su za su taimaka maka ka samu ilimin sanin Allah da kuma yadda za ka bauta masa. Su ne waɗannan hawas ɗin da Allah yake faɗa, wallazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Don haka sai Ubangiji ya saban mana da hanyoyin da za mu samu wannan ilimin da sanin Allah da kuma yadda za mu bauta masa. Allah ya ambaci as-sam'u da al-basar sannan da al-aql, waɗannan guda uku su ne umdatul hawas, kamar yadda muka ce su ne jigo ta hanyar su ake samun ilimi, duk wani ilimi ta hanyar su ake samu, musamman abin da ya shafi isar da saƙo, abin da ya shafi isar da saƙon Allah, da'awa ta hanyar gani da kuma sauraro da ji abin da aka sanar da kai. Don haka Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci waɗannan guda biyu, as-sam'a wal basar wal absar, ya fi ambaci af'ida. Idan muka lura za mu ga Ubangiji ya gabatar da as-sam' a kan al-basar, duk da cewa abinda za ka gani hujjar da take gani ta tabbata ta hanyar gani da ido, ta fi ƙarfi, ta fi shiga zuciya da wuri sama da wadda labarin ta kaji. Ya ce laysa al-khabar kal-mu'ayyana, Allah ya ce afatumarunahu ala ma yara, saboda abinda mutum ya gani ya wuce kuma wani ya yi jayayya da shi a kai. To amma ita hujjar ji ita ce hujjar kuma da take game ko ina da ina, ta hanyar ji saƙon annabawa yake zuwa ko ina, ba lallai ne ka ga annabi ba, akwai waɗanda sun rayu a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu amma ba su gan shi ba, akwai wanda sun musulunta ba su samu zuwa su gan shi da ido ba, amma saƙon ya je musu. Annabi ya aika 'yan saƙonninsa sun tafi, irin su Ali ibn Abi Talib, irin su Mu'az ibn Jabal, irin su Abu Musa al-Ash'ari. Annabi ya yi ta aika su, ya yi ta aika wasiƙu zuwa ga sarakuna, manyan sarakunan duniya a lokacin. Saboda haka saƙonsa ya tafi, aka ji saƙonsa duk da ba a gan shi ba. Saboda haka gabatar da ji a nan yana nuna maka cewa ta hanyar ji saƙo ya fi nisa ya shiga ko'ina, sannan kuma duk saƙon da ya je maka na gaskiya ko ka ga wanda ya isar da saƙon ko baka gan shi ba, wajibi ne ka riƙo da shi, ba sai ka gan shi ba, ba sai ka gan shi ba. Saboda haka shi saƙon ta hanyar ji shi ne wanda yake gabanbe duk waɗanda suka zo bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, da ma wasu da yawa da suka rayu da shi sun samu saƙonsu ne ta hanyar ji. Waɗanda suka ji daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sun isar ma waɗanda ba su ji ba, kamar yadda annabi yace tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimma yasma'u minkum, za ku ji daga wajena, yake ga wasu sahabbansa, za ku ji daga wajena ko kuma za a ji daga wajenku, sannan a ji daga wajen wanda ya ji daga wajenku. Wannan shine isnadi da malaman hadisi suke karawo hadisan annabi da shi, wanda ya gaya mana shi kuma wanda ya gaya masa Abu Hurairah ya faɗa, Aisha ta faɗa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Da haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ko ina har ya zo mana nan, hatta shi kansa alqur'ani ta haka aka ji shi. Shi yasa za mu ga sau da yawa alqur'ani yana amfani da kalmar sama'ni wajen isar da sako. Wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u, bace wa absiru ba wasma'u, ku rike abinda muka baku da ƙarfi ku saurara. Mu'minin sai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, sami'na wa ata'na min bi alladhina yattabi'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wanda suke jin magana su bi wacce ta fi kyau. Mu duba mu ga hatta aljannu da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sauraron ya faɗa ba ganin ba, wa yusarrafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Allah ce lokacin da muka juyo maka da wasu jama'a na aljanu yastami'una al-qur'ana, suna sauraron karatunka na al-qur'ani. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Saboda haka abinda din ya zo maka ta hanyar ji kuma ya tabbata, masu baka labarin nan babu tuhuma a kansu, to wajibi ne ka yadda, ba ka ce sai ka gani da ido ba. Inda a ce hujja ba za ta tsaya ba sai abinda idonka ya gani, to alqur'ani ma ba za ka karba ba, alqur'ani ma ba za ka karbe shi ba. Saboda haka su kansu aljannu a nan, ai abinda suka ji zuwa suka yi suka sanar, alqur'ani ne suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam, na sami'na qur'ana najaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alqur'ani suka ji, suka je suka isar zuwa ga mutanen su, falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Saboda haka shi kansa alqur'ani ta hanyar ji ne, ta hanyar sama' ne aka kawo shi har zuwa gare. Sahabbai suka ji suka sanar da waɗanda suke bayansu, aka zo aka tara shi guri guda, aka haɗa shi guri guda lokacin sayyidina Abubakar, sannan aka haɗa shi lokacin sayyidina Uthman, aka rarraba shi. Amma duk da haka ta hanyar karantarwa yake isa, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, ta hanyar karantarwa. Wanda yace duk ba zai ji abu ba zai yarda da abinda aka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ƙarya ne, to alqur'ani ba zai yarda da shi ba, alqur'ani ba bai kamata ya yarda da shi ba, tunda dai ba shi aka saukarwa da alqur'ani ba, ba babansa aka saukarwa ba, ba a garinsu aka saukar ba, ba da yaransu aka saukar ba. Inda har zai ce abinda malaman hadisi suka ruwaito, abinda sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i da suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na bayanin alqur'ani shi bai masa ba, to alqur'ani ma sai aje dan su suka dauko alqur'ani suka isar da shi, ba a gaban annabi ya zauna aka karanta masa ba. Su waɗannan da bai yarda da ruwayoyinsu ba su ne dai suka ruwaito wannan, shi kansa alqur'ani ya zo gare mu. Saboda haka an faɗi, an gabatar da hasa ta asab, saboda ita ce tafi gamewa, saboda hasa ta ji, hasa ta asab da ji, waɗanda su ne suke ba da ilimi wanda yake na kurkusa ga mutum ya ji ko ya gani kafin a kai ga hankali. Hankali wanda wani abu ne da mutum sai ya yi tunani, ya yi lissafi, ya yi wani abu, sannan ya kai ga gare shi. Amma hasar gani da ji wanda ita fi kusa, shi yasa su ne gaɓoɓin da suka fi kowanne saurin amfani ɗan adam yake amfani da su daga haihuwarsa. Kwana uku zuwa goma ji da gani na yaro yake farawa, saɓanin hankali wanda sai ya ɗauki lokaci mai tsawo. saboda haka hasar ji da gani sun fi kusa. Ita hasar ji kamar yadda muka sani cewa idan muka lura za mu ga ita takan iya kasancewa tare da mutum a kowane lokaci har lokacin da yake bacci. Shi yasa aka zo aka yi ƙara zai tashi. Hasar gani ba zai gani ba lokacin da yake bacci, amma in yana bacci aka zo aka yi ƙara zai ji, shi ne ma zai tashi. Wannan ta sa mutanen kogo da Allah subhanahu wataala ya so su yi bacci na wannan shekaru, ya ce fazarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Allah sai ya rufe hasar jinsu, saboda inda a ce ya bar ta yadda take halittar da aka yi wa jin sauti zai je musu, to da baccin ba zai yi ba. To sai Allah ya rufe wannan hasar din, saboda ita hasar ji tana amfani ko da mutum bacci yake, sabanin ido yayin da mutum yake bacci baya gani. Sannan ita hasar ji ko a cikin duhu za ta yi aiki, ba sai a cikin haske ba. Lokaci ya yi? A to, ko a cikin duhu aka yi magana za ka ji, matuƙar dai sautin ya fito za ka ji wannan sauti. Amma abin da yake ajiye a gabanka a cikin duhu ba za ka yi shi ba. Shi yasa wani lokaci ma abu a fili a gabanka ko ba a duhu ba sai ka kasa ganin shi. Gashi a gabanka ana gashi nan daidai kafarka duba janye kafarka gashi ne, gashi wani ya gan shi amma kai ba gan shi ba. Amma yayin da za a yi sauti ana duk wani wanda yake ji zai ji. Saboda haka aka gabatar da sauti saboda ya fi gamewa. Sannan shi ita hasa ta ji ba ka da zaɓi, saɓanin ta gani. Idan wani ya zo ya yi ɗaga murya yana magana ka ƙi ko ka so sai ka ji sai kana wurin. Amma in gani ne sai ka rufe idonka, saboda ita ba ka da zaɓi, matuƙar dai sautin zai fito ya je inda kunnenka yake za ka ji. Sannan tafi nisa sama da gani, hasar tafi nisa sama da gani, za ka cewa sauti ya fi gudu a kan ganin ido. To wadda duka khasiyya ce da ta sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya gabatar da ji. Shi yasa yawanci a Alƙur'ani duk inda Allah ya faɗi waɗannan gaɓoɓi za ga ana gabatar da as-sam ne, sannan a gabatar da al-absar, sai a guri ɗaya inda Allah ke cewa wa tara idhal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim yaquluna rabbana yaquluna absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Anan sai aka gabatar da absarna wa sami'na, albasar yazo kafin ji, saboda abinda suka gani na abubuwan ban tsoro a ranar gobe kiyama wanda aka yi musu mufaja'a da shi ya fi sautin da suka ji. Shi yasa ya zama na albasar a nan gurin kawai ya zo aka kaddamar da shi. Saboda haka a nan za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya jera mana dalilai guda uku. Akwai dalili na ji, shi ne dalilu sam'i, wanda shi ne aqrab dalili zuwa ga kowane mutum, saƙo ya je masa ya ji wannan saƙon. Sannan na biyu shi ne dalilu maddi, shi ne wanda zai gani da ido ko ya taɓa ya ji. Sannan na uku shi ne dalilu aqli, shi ne na hankali. Aka kai shi ƙarshe saboda almudrakat, abubuwan da ake riska da hankali suna ɗan nisa, ba kowa ne yake iya riskar abu da hankalinsa ba, amma wajen sauraro wanda kowa zai iya saurara. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana ƴan wuta abinda suka yi na dama ba su yi aiki da wannan jin da Allah ya ba su da hankali ba. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, da mun kasance muna sauraro muna kuma hankalta, ma kunna fi ashabis sa'ir, ba za mu zamo cikin ƴan wuta ba. A nan za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya ifradin as-sama, shi jin an faɗe shi mufradi, amma al-absar an faɗe shi jam'i. Saboda abinda ji yake, abinda kunne yake sauraro sauti ne, sauti ɗaya ne, sauti kala ɗaya ne, da kila a ce dai mai ƙarfi ko mara ƙarfi, amma dai duk sauti ne. Sabanin al-mubsarat, abinda ido yake gani, al-mar'iyat, suna nan kala kala, akwai ja, akwai baki, akwai dogo, akwai gajere, akwai mai kauri, akwai mai kyau, akwai mummuna. Saboda haka abubuwa ne iri iri daban daban, sabanin sauti shi kuma wani abu ne guda daya. To shi yasa, sannan kuma asar masdar ne, masdar yakan tsaya a matsayin jam'i, shi yasa ba sai an yi jam'insa ba, shi yasa ba a jam'insa ba, illa ga asma, sai dai asabar. Sannan Allah ce qalilan ma tashkurun, kadan ne kwarai kuke godewa Allah, kadan ne kwarai kuke godewa ni'imar Allah. Wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce qalilan ma tashkurun, ana nufin ba kwa godewa Allah, ai fari da killa anan dan a nuna ba ma ta yi. To amma dai tafsiri wanda yake sahihi shine qalilan ma tashkurun, kadan ne kwarai kuke godewa Allah. Saboda haka za a iya godewa Allah ta hanyar itirafi da abinda yake da shi, amma kadan. Yanzu kamar mushrikai sun yarda cewa Allah shi ya halicce su, shi ya halicce sama da ƙasa, duk sun yi itirafi da wannan, amma wannan irin godiya ce kadan da ba ta isa ba, tunda ba ta hana su shirka da Allah subhanahu wataala ba. Saboda haka anan qalilan ma tashkurun, idan an ce wannan maganar Allah yana yin ta ne da kafirai, kaga ash-shukru anan ana nufin tauhidi, kadaita Allah subhanahu wataala, kadan ne daga cikinku suke kadaita Allah. Idan aka duba yawan waɗanda suke shirka, ko kuma in ana magana ne da mutane gaba ɗaya, to a ce qalilan ma tashkurun, godiyarku ga Allah, idan aka nuna, in aka dubi yawan ni'imomin da Allah ya muku, godiyarku da Allah kaɗan ce, ko kuma masu godiya a cikinku ƴan kaɗan ne. Wala tajidu aktharahum shakirin fa qalilun min ibadiy ash-shukur, ƴan kaɗan ne daga cikin bayin na ji Allah suke godewa. Saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba da labarin cewa dukka waɗannan ni'imomi da ya yi wa ɗan adam, amma a haka sai ka samu kaɗan ne daga cikin waɗanda suke godewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala. Godewa ni'imar Ubangiji ta ƙunshi na farko dai ka yadda wannan ni'ima daga Allah take, ka yadda abinda ka samu na ni'ima, ba bi kun min ni'matin fa min Allah, ka yadda daga Allah ne. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wannan mataki na farko kenan cikin matakan godewa Allah. Sannan na biyu kai itirafi, na biyu ka sanya wannan ni'imar gurin da Allah subhanahu wata'ala ya yadda ka sata a ciki. Idan ni'imar lafiya ya maka, to ka bauta wa Allah, ka yi masa da'a da wannan lafiyar da ya baka. In dukiya ce ka nemi aljanna, ka kyautata ma waɗanda ya kamata ka kyautata da dukiyarka, ka guje yin almubazzaranci da wannan dukiya, ka sa ta inda bai dace ba. Sannan abu na uku, ka ba da labari da wannan ni'imar, ka faɗa, amma bi ni'mati rabbika fa haddith, ka ba da labarin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka. In ka haɗa waɗannan abubuwa guda uku, ka yi itirafi da abinda ya kike da shi na ni'ima, cewa daga Allah ne, ba dabaraka ba ce, ba kamar da ƙaru da ya ce inna ma utitu ala ilmin indi, kakka ce iyawarka ce da sanayyarka, kana da connection, kana da jama'a, ka san jama'a, shi yasa ka samu wannan, a'a, ka yi da Allah ne ya baka. Sannan abu na biyu, ka yi amfani da ni'imar cikin abin da zai ja maka yarda Allah, kakka sa ni'imar inda bai dace ba, dukiya, lafiya, mulki, shugabanci, kowace irin abu Allah ya baka, ka sanya ta a inda Allah yake so. Sannan abu na uku, ka riƙa ba da labarin ni'imar da Allah ya yi maka. Yawanci mutane za ka ji in Allah yana musu, ya musu ni'ima, sai su yi gum, yana zuwa kasuwa kullum yana ciwo masuɗuwar riba, ba ka taɓa ji ya zauna guri ya ce alhamdulillah yau kasuwa ta yi kyau, wallahi abubuwa sun mana kaza kaza, amma da zarar aka ɗan samu wannan matsi, to a dinga surutu kenan kai abubuwan sai dai a hankali wallahi abubuwan kaza 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 kullun sai dai yake koka abba ba zaka ji ran da yake samu ko sai ya shiru wai kai fada a ruke shi kai fada a ce a wani ya samu a je a nemi taimakon sa to Allah subhanahu wataala ya ce qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai kuke godewa wannan gabar insha Allah za mu dan ƙara bayani akan ta karatu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.